الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبرتي 28 ga watan Jumadal Ula, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1435, daidai da 29 ga watan March shekara ta 2014. Wannan shine cassette na tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun Fatwal Hamawiyatul Kubra, wallafan babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah. Asalin littafin Fatwa al-Hamawiyatul Kubra tambaya ce aka rubuto wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah daga garin Hama na kasar Suriya. Ana neman fatawa, ana tambaye shi game da cewa Allah shi gafarta malam, menene fatawarku game da yadda za a fassara ayoyi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda suka zo suna bayani game da sifatul khabariya, cewa ar-Rahmanu alal arshi stawa, cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu, Allah madaukakin sarki yana dariya da ire-iren waɗannan hadisai. Inda Ibn Taymiyyah ya dauki alƙalaminsa ya rubuta wannan amsa da aka fi sani da suna Fatwal Hamawiyatul Kubra. Wannan matni na littafin Fatwal Hamawiyatul Kubra babban malaminmu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah ya karantar da wannan littafi, asalin matanin a cikin kasusuwa sama da guda 90. A inda ya dawo ya fara bin wannan muqaddima wanda babban malami Dr. Hamad ibn Abdul Muhsin al-Tuwaijiri yayi ma wannan bugu na maktaba ta Darul Minhaj, yayi wannan karatu har zuwa cassette na 6. Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu ƴan ta'adda suka yi mishi shi da matarsa Umma Abdul Barri da kuma dan shi Abdullahi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ainihin karɓi shahadarsu, ya gafarta kurakuransu, ya ɗauka darajarsu a cikin illiyina wa shuhada'i was salihin, waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na ta'addanci da su da waɗanda suka sa su. Ya Allah, kar ka bari su cimma burin da ya sa suka yi haka. Allah, ka ɗaiɗaita manufofinsu na sharri da ainihin wato makircin da suke ƙullawa musulunci da al'ummar musulmai. Ya Allah, ka tona asirinsu tun a nan duniya. Allah, ka wulaƙanta su ranar gobe kiyama. Anan ne bayan da ainihin wato malam ya fara wannan karatu ya kawo nan wannan waƙi'a ta faru, shine muka bi muka ci gaba da wannan karatu insha Allah. Waɗannan muryoyi da kasusuwa da hotuna na karatuttukan nan gabaki ɗayan su mallaka ne na makarantar Darul Hadis Salafiyya wanda ke nan Zaria a Najeriya. Ba a yadda mu wani mutum ɗaya ko wata ƙungiya su ainihin juya ko su kwafa ko su sarrafa ta hanyoyi na gargajiya ko na lantarki ba, ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba. Idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba, mun kwana a ainihin darasinmu da muka yi a makon da ya gabata a ƙarshen tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda wannan malami Hamad da Tuwaijiri ya kawo mana, a inda ya kwararo maganganu da bayanai masu tsayi har zuwa inda ya kawo da tattafai waɗanda ya bayyana a matsayin masadir, wato wuraren bincike da za a iya karanta ƙararren bayanai game da tarihin wane ne Ibn Taymiyyah, me ya da'awarsa, me abubuwan da ya rubuta, waɗanda rigingimu ne ya faru a zamanin shi, menene mihina da ya fuskanta tsakanin shi da malamai da shugabanni wanda suke goyon bid'a da son zuciya. A yanzu za mu tashi inda malam ya ce al-faslul awwal, fasli na farko a cikin wannan tahqiqi na Fatwal Hamawiyatul Kubra. Malam zai magana akan abubuwa guda 6. Awalan ismul kitabi wa nisbatuhu lil muallif, zai magana akan menene hakikanin sunan wannan littafi da kuma tabbatar da danganta littafin ga shi marubucin. Saniyan, abu na biyu da malam Tuwaijiri zai magana anan shine sababu ta'alifil kitab wa tarihu zalika, meye sababi dalilin da yasa Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi da kuma menene tarihin haka din. Falisan, abu na uku, mawdu'ul kitab, menene content, meye abinda littafin Fatwal Hamawiyatul Kubra yake magana akai. Rabi'an, mujmalu mabahithil kitab, dunkulalliyar magana game da matsalolin da littafin Fatwal Hamaitul Kubra ya tattauna, wato zai takaita magana akan cewa an yi magana akan kaza, an yi magana akan kaza, masail wadanda littafin ya tattabo. Khamisan, mas'ala ta biyar a wannan fasli, malam ya ce manhajul muallif fil kitab, tafarkin da malam Ibn Taymiyyah ya bi methodology na rubuta littafin. Sadisan, mas'ala ta shida da malam zai magana akan shine masadirul muallif fi hadha alkitab, ina ne wuraren da Ibn Taymiyyah ya kwaso bayanan shi, waɗanne sources ne Ibn Taymiyyah ya dogara da su wajen kawo bayanai. Zai faɗi duka sources ɗin Qur'ani, hadisi da sauran maganganu na tabi'ai da littafai da ainihin wato tattaunawa ko fatoyi na manyan malamai wanda suka gabata daga cikin tsantsan malaman salafiyya ahlus sunna da kuma waɗanda ma ake ganin cewa suna da wasu tuba-tubai a aqida. Ibn Taymiyyah ya kawo maganganun su. Duk malam Tuwaidi zai mana bayanan su insha Allahu dalla dalla. A takaicen takaitawa yace al-faslul awwal. Awalan ismul kitabi wa nisbatuhu ila al-muallif. Menene sunan wannan littafi da kuma tabbatar da danganta littafin zuwa gane shi. Kama huwa ma'ruf, kama inda yake abu sananne, fa inna ash-shaykha lam yu'allif hadha al-kitaba ibtida'a. Ibn Taymiyyah bai rubuta wannan littafin haka nan kawai ana zaune yayin tunanin bari ya dauki alƙalamin shi ya rubuta littafin ba. Bal yadda abun yake, kana ijabatan li su'alin warada alayhi, littafin ya kasance amsa ce ga wata tambaya da aka rubuto zuwa ga Ibn Taymiyyah. Wa min huna, daga nan ya kamata yu'lamu, sai a san cewa annal mu'allifa lam yada lahu unwaran mustaqilla. Daga nan zamu iya fahimtar cewa watakila wannan shine dalilin da yasa mu'allifin, wato malam mai littafin Ibn Taymiyyah, bai sanya wa littafin unwanan suna, sunan yanka mustaqillan, wanda yake wato mai zaman kanshi ba. Kuma inda mutum ne wanda kawai yana zauna a matsayin shi na malami, yayin tunanin bari na rubuta littafi akan kaza, ta san da yayin tunanin littafin zai yi tunanin sunan littafin. Sa galibi malaman magabata har suka ambace ka a cikin muqaddimar littafin su, sai ka ji ya ce na sanya ma littafin nan suna kaza. Kamar yadda misali zaka ga Ibn Hajar yana yi a cikin littafin shi, ko da Bulughul Maram ka duba zaka ga zai ce wasammaituhu kaza. Mafi yawan malamai na da suna yin irin wannan. Kaga daga nan ya yanke duk wani rikici, ya sanya wa littafin suna sananne mai zaman kanshi. Galibi littafin da kawai ana zaune lafiya ne aka rubuta su haka suke, amma fatwa da irin rudud da sauransu ba dole su samu irin wannan ɗabi'ar ba. Kuma shi sanya wa littafi suna da tantance sunan shi babi ne mai zaman kanshi a cikin tahqiqi na ilimi, don a tabbatar da abu yadda ya faru yadda yake, a tabbatar da malamin da ya littafin nan ga abin da ya kira shi, sannan kuma ya aka yi littafin ya zo ya samu wani suna wanda ba haka ba, ko sunan ya jirkice, ko sunan ya zama fiye da ɗaya. Domin littafai ɗin nan kamar da kaga mutane haka suke, kowa nan da aka haife shi baban shi ya sa mai suna, wataƙila kafiranan saka sunan, kakanni da sauran masu zuwa barka su ma ko sunan da suka samu shi. Daga baya rayuwa tana tafiya gaba, yana ƙara samun wasu sifat, sai sunaye su ta ƙaruwa, sunaye da gwargwadon siffofin da yake samu, da gwargwadon kasancewar shi malami ko ɗan siyasa ko attajiri ko wani shahararren mutum, kuma wanda ba shahararre ba, da gwargwadon inda ya samu kanshi, har yawa gariya da sunaye da yawa, wani ma har sunan shi na asali na yanka wanda aka yanka mashi hakika sai ya iya bacewa. Har kaga irin kasashen nan namu da aka zo wani za a ɗora mashi aure sai a zo a yi ta neman mai sunan shi a rasa. Saboda su kuma malaman suna da aqidar cewa dole sai an faɗa asalin sunan ka a gun ɗaurin auren, har sai an ta nema wani, sai an ruga da gudu an tafi gun wani kakan shi a ji a tambayo wai mai asalin sunan shi, Sulaimani ne ko Usmanu, inda kawai mana ake ce mai watakila a rasa meye aka yi clipping daga jikin sunan. To littafai suna sama kansu a cikin irin wannan ɗabi'a, ko malaman ta haƙiƙi, malamai masu tantance abubuwa na ilimi ba sa sassautawa wajen sai sun gano, sai inda binciken su ya take game da menene asalin sunan littafin, shine abin da malam zai mana anan. Amma sai fara shimfira da cewa mu sani da cewa littafin ba wai gama gari na littafi kawai a zaune Ibn Taymiyyah rubuta ba. Ibn Taymiyyah kusan mafi yawan littafin shi kamar da muka ji a baya dama amso shi ne da rudud, ba malami ne zaunanne kawai wanda ba shi da wato fuskantar me al'umma suke ciki ba, malami ne pragmatic,
kullun yana duba meye abin da yake matsala al'umma. Da aka ga didda yadda aka faɗi ilimin shi game da tafsiri bayan tafsirin Qur'ani cikakke, wanda za a ce gashi tafsir Ibn Taymiyyah kamar yadda ake na Ibn Kathir ko na Abu Hayyan ko na wane ne, wanda har mun ji Safadi yake cewa da Ibn Taymiyyah ya tsaya ya rubuta tafsiri da an sha ilimi, saboda su sun zauna a majalisar tafsiri sun san karatun da yake karantawa game da tafsiri. Amma sai ya ga matsalar da ke damun mutane a lokacin ba tafsiri ba ce, matsala ce ta aqida, matsala ta rigingimu game da siffofin Allah, matsala ta rigingimu game da cewa Qur'ani zancen Allah ne ko ba kaza ko ba zancen Allah bane, kuma wannan matsalolin babu wanda zai iya tinkara su kamar shi. Sauran kuma akwai masu iya tinkara su, da haka sai ya bar masu Ibn Kathir da sauransu waɗannan ayyuka, shi kuma ya dauki waɗanda sai shi din. Kaga wannan shine wato dabi'a ta duba menene al-afdal ko al-aktharu ahmiya, hakanan hakanan ai ta duba abin da yafi cancanta. Da haka sai ya zama mafi wanda tafar shi duka amso shine da fatawoyi da kokarin warware shubuhoyi na yan bid'a. A irin haka sai ya zama galibi baya sa musu suna, wasu kuma yakan sa musu suna shi da kanshi, sai ya zama sunan bai tantance mai sunan ba. Anan sai a ji ya ambace shi da suna kaza, a wani ji ya ambace shi da suna kaza suna kaza, sunan kuma ya zama suna sabawa wajen lafizan koda ma'anar tana yin daya. Shine irin abin da ya faru da ita kanta wannan ainihin wato fatwa ta al-Hamawiyya kamar yadda zamu ji. Ina fata mun gane wannan. A takeice mallam yace wali hadha utlika ala hadha al-mu'allaf asma'ul idda, dan haka ake sanya wannan littafi al-mu'allaf bi fathil lam ismul maf'ul mu'allaf, can kuma al-mu'allif bi kasril lam ismul fa'il, al-mu'allif mai littafi al-mu'allaf littafi. So wannan littafi ya zama ya da sunaye asma'un idda, sunaye masu yawa. Wa in ikhtalafat, sunayen ko duk da yake sun yi sabani wajen lafuzan su illa annaha mutaqariba, sai dai suna yin kusa da juna wajen ma'ana. Fa min al-asma'i allati utlikat alayhi, daga cikin sunayen da aka fada ma wannan littafi akwai awwalan na daya akwai al-mas'alatul hamawiyya, an samu wasu suna kira littafin da suna al-mas'alatul hamawiyya. Ina ka samu wannan mallai yace wa mimma atlaqa hadha al-isma shaykhul islam nafsu, gaji daga cikin wanda suka kira littafin da wannan suna al-mas'alatul hamawiyya akwai shi kanshi Ibn Taymiyyah din da kanshi. Faqad ashara ila hadha al-kitabi bi hadha al-ismi fi munazaratil wasitiyya, a cikin littafin shi mai suna munazaratul wasitiyya, inda da kanshi ya ruwaito ya hikaito irin rigingimin da suka yi da wasu malaman bid'a akan kokari da suka yi na kawo shubha dangane da wasu masail da ya fada a cikin wasitiyya, shine littafin munazaratul wasitiyya din. To a wannan littafin shi da kanshi ya bada labarin wani littafin Hamawiyya kenan, sai ya kira shi da suna al-mas'ala al-Hamawiyya. Ka karanta wannan magana a cikin al-Fatawa mujalladi na 3 shafi na 180 zuwa 200 da ainihin wato 6, ita kanta munazara ce aka nakalto ta gaba daya a cikin fatawa din. Wa zakarahu Ibn Rajab fi dhayri ala tabaqat al-Hanabila, Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin shi mai suna adh-dhailu ala tabaqat al-Hanabila, wanda an yi magana akan shi ma daga cikin masadir na tarihi Ibn Taymiyyah, shi ma ya ambace wajen da yake ba da labarin littafin Ibn Taymiyyah, ya ambace cewa Ibn Taymiyyah da littafin mai suna al-mas'alatu al-Hamawiyya, tambayar kasar Hamakina. To sai ce a duba zayr tabaqat a cikin mujalladi na 4 shafi na 396. Sai ce wa jaa hadha al-ismu aidan ala an-nuskati al-matbu'a dimna al-fatawa al-iraqiyya, akwai bugu na da aka yi wa fatawa al-hamawiyya al-kubra a cikin wasu littafai na Ibn Taymiyyah mai suna wasu majmu'a da aka sa mai suna al-fatawa al-iraqiyya. To a cikin haka a cikin nan ya zo da wannan sunan, kaga wuri uku kenan alal aqal, wanda kuma daga cikin wurare uku akwai shi kanshi Ibn Taymiyyah din da kan kanshi. Saniyan na biyu jawabul fatwa al-hamawiyya, hakanan ana ce ma littafin jawabul fatwa al-hamawiyya. Aina ka samu wannan mallan yace zakara hadha shaykhul islam fi naqd at-ta'sis, Ibn Taymiyyah ne da kanshi ya kara ambata littafin da suna jawabul fatwa al-hamawiyya, amsar tambayar garin Hama, amsar fatawar mutanen garin Hama. A ina yan bace wannan a cikin littafin naqd at-ta'sis, an fada a baya cewa naqd at-ta'sis wanda shi ma akan kira shi da suna bayanu talbis al-jamiya fi ta'sisi bid'ihim al-kalamiyya, wanda kuma duka tabbatattun sunaye ne daga shi kan shi malamin Ibn Taymiyyah. Asalin littafin da Ibn Taymiyyah ya waraddi shine littafin Asasut Taqdis na babban malami Fakhruddin Razi, wanda ya yi littafin dan tabbatar da mantiki da falsafa. Ibn Taymiyyah ya zo ya dauke shi dinga mishi raddi, raddin ta hanyar cewa to ku yan Ash'ariyya kun ce kaza, Mu'tazila kuma sun ce kaza, kun saba da junanku. Ku kuma Mu'tazila kun ce kaza, Ash'ariyya sun ce kaza, kun saba da junanku. Ya musu kura ta ci kura ne. A littafi ne wanda yake babba sosai a cikin harka ta ilimin mantiki, suna matuƙar kuruta shi. Kar mu manta cewa Fakhruddin Razi yana daga cikin asatin manyan malamai masana falsafa din, wanda kuma daga cikin malamai waɗanda ainihin daga baya suka samu kansu a cikin rudu game da falsafa, har suka dawo suka yi nadamar abinda suka yi. Shine mai waƙan Nihayatu Iqdamil Uquli Iqalu wa Ghayatu Sa'i Al-Alamin Dalalu wa Arwahuna fi Wahshatin Min Jusumina wa Ghayatu Luqyana Adhan wa Wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu wa kam qad ra'ayna min jibalin wa dawlatin badawsum mazalu muslimina wa zalu. Yake ta waka yana cewa karshen gabatar da hankali akan nasi, to karshen abin da zaka samu in kana haka shine a sanya maka wato abin da yake sa mahaukata mai zunun shi ma marigo, a sa ma mari a daure ka kawo haukaci duk wanda zai zama ya sa hankalin shi a gaba sai abinda hankalin shi ya gaya mai sannan zai dace shi gaba da nasi, to wannan karshe sai ya zama mahaukaci duk karatun shi. Ga sunan da yawa a gari, malamai ne da suna suna da karatu amma maganar sai ya buka ba da mahaukata. Wa gayatu sa'i al-alamin dalalu, yace karshen kokarin da halittu za su dinga yi wajen gano al'amarin Allah da kansu ba ta hanyar da Allah ya bayani ba, to dalalu karshe bata ne. Yace gashi mun waye gari jikunan mu gaba daya sun zama fi wahsha, sun zama foreign, ba su saba da ainihin jikin da zuciyar ba sa sajewa da juna, kuma karshen abin da muka samu shine kawai cutarwa da bala'i. Yace mun tara bincike da muka yi tsawon shekaru a rayuwarmu, walam nastafir min batina tuli umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu, an ce sun ce ne kawai muka tattara, babu wani zance mai inganci. Yace gashi nan abubuwa gaba ɗaya sun lalace mana, karshe yazo bai ma san me yake da shi ba, sai kawai ya dinga cewa ar-rahmanu ala al-ashr sawa, sai ya shiru baya sharhi baya fasara baya karin bayani, duk tambayar da aka mai shi dai ja aya kawai shiru aya, ma yana tsoron ya faɗi wani magana akan ta saboda bai sa abin da imani da shi ba. To kaga ire-iren mutanen da Ibn Taymiyyah ya dinga masa raddi kenan, waɗanda wasu suke ganin wai dan me zai masa raddi, dan malamai ne, babu shakka malamai ne. Fakhruddin Razi babban malami ne, Allah ya gafarta mishi, amma yana da wannan bata. Kuma irin wannan rigingimin da suke ta samun malamai na aqida, kamar yadda ainihin Ibn Imam Az-Zahabi ya faɗa a cikin wani wasu maganganun nashi da ya tayi a cikin littafin Sirru Alamin Nubala, a cikin tarihin ire-iren waɗannan mutanen, yace mutane ne suka samu kansu a cikin kasashen da sun taso irin abin da ake yi kenan, ba a ma san wani abu ba in ba wannan ba. Kowa ran shi ya riga ya natsu da ash'ariyanci da kullabiyanci a waɗannan kasashe, har ma ba a ganin wani abu aibu a ciki. Don haka da wuya in ba mutumin da Allah ya mishi gam da katar ba, da wuya ya wayi gari ya fita daga wannan batun, da wuya. Kamar yanzu ne a kasashen da yake misali, kasashe ne na tsantsar ainihin kafirai, irin waɗannan kasashe na Turawa da sauransu, da wuya a haifi mutum ya taso a wurin ba gan shi kafiri ba, sai wanda Allah ya mai gam da katar yana da rabu a addini ne, to sai ya samu wani sila, wani dalili da zai sa ya haɗu da wani abu na musulunci, ko ya je kasashen musulmai, ko ya karanta wani abu game da musulunci, sai Allah ya shirya da shi. Amma aglabiyar su a haka za su rayu, a haka za su mutu. Kamar yadda mu a nan kasashen aglabiyar mu dole a musulunci za mu rayu, a musulunci za mu mutu, saboda shi aka haifi mu ga anayi. To da haka malaman tarihi sukan baiwa ire-iren waɗannan malaman uzurori, kuma a yi ta musu tarahumi, ana cewa Allah ya ji kansu. Ga sunan manyan malamai ne a musulunci, su Ibn Hajar, su Nawawi da ire-irensu, amma da aƙidojinsu kenan. Ina fata mun gane wannan. To a cikin wannan naqadi da Ibn Taymiyyah ya yi wa wannan littafi shine naqdu ta'sis, a ciki yayi referring to, yayi reference, yayi marja'iyya zuwa ga littafin Fatwal Hamawiyya, sai kira shi da suna Jawabul Fatwal Hamawiyya. Wato Ibn Taymiyyah saboda malami ne wanda ilimin shi ya zama mutamatic, ya shiga juna, ya harmonizing, duk sanda yake maganganu zaga yana reference cewa a wuri kaza nayi magana kaza, bai manta ta ba. Malamai kadan ne suke da irin wannan basira jama'a, zaga Nawawi yana da irin wannan, al-Imam al-Albani nasudina ya da irin wannan su da dama yana suna maganganu haka suna cewa wannan magana nayi ta a cikin wuri kaza kamar Nawawi yana magana Sharh Muslim suka ji ya ce nayi magana na a cikin Rauda ko a cikin Majmu' Sharh Muhazzab ko makamancin haka ire-iren waɗannan malaman wato ishara akan cewa duk sanda suke maganganu suna iya istihdarin abubuwan da suka faɗa a bayan masu alaka da wannan matsala ko abubuwan da suka rubuta ishara akan ƙarfin fahimta da kuma gamdakatar da Allah yake ba su ina fata mun gane wannan to irin waɗannan maganganun sune yayi a nan wajen falisan wuri na uku al-fatwa al-hamawiyya ana ce mata al-fatwa al-hamawiyya ba tare da ƙara lafazin al-kubra din ba zakar hadha shaykhul islami aidan ibn taymiya da kanshi ya ambaci wannan a cikin ainihin majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na 227 wa ibn al-qayyim ma ya ambaci wannan magana fi asma'i mu'allafati shaykhul islam ibn taymiya a cikin dafin shi mai suna asma'u mu'allafati shaykhul islam ibn taymiya kar mu manta a baya an faɗi cewa wannan littafin akwai wato tababa game da danganta shi ga ibn qayyim al-jawziyya wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab a cikin wannan littafi a cikin shafi na 20 aka ce an ambaci wannan magana wa ibn hajar haka al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambaci littafin da wannan suna a cikin littafin shi na ad-durar al-kamina fi a'yan al-mi'at ath-thamina a mujalladi na 1 shafi na 155 a wurin da yake bayani akan tarihin ibn taymiya din kenan wa wudi'a hadha al-unwan ala ba'd an-nusakh al-qattiyya kuma an sanya wannan unwan din na al-fatwa al-hamawiyya akan wasu copies na wannan littafi na rubutun hannu an-nusakh al-qattiyya ita ce manuscript rubutun hannu wanda ba bugun inji ba duk yace kamar yadda yazo warada hadha al-ism ala nusqataini ihdahuma musawwara min adh-dhahiriyya wannan suna yazo akan nusa guda biyu daya daga cikin su wanda aka yi photocopy daga nuskar zahiriya al-zahiriya maktaba ce babba ta ainihin wato kasar Dimashq Sham kenan ko a lamban class mark ne 31 fasil 33 sannan sai stroke 2 lamba ne na class mark din tafin wal ukhra dayan copy din kuma musawwaratan min al-maktabati as-saudiyya wanda aka yi photocopy shi kuma daga maktaba ta saudiya a lamba ta 593 stroke ainihin wato lamba ta 86 wato lambobi ne na class mark wanda ake waltafai a libraries amma kaga da yake yana da amana ta ilimi sai dai fada cewa photocopy ne suka yi ba asalin nuskar ce ta can library din ba waja'a hadha al-ismu aidan ala nuskati al-matbu'ati fil hindi sanata 22 ba'da al-mi'ati al-thalithati 10 sannan kuma wannan suna ha ilawa yazo a ainihin wato a bugun da aka yi a kasar India a shekarar hijira na shekarar 1322 kwatankwacin shekaru 23 kenan zuwa yanzu ko to kaji wannan kenan sai ya ce rabi'an na hudu al-hamawiyya al-kubra wannan kuma hamawiyyatul kubra banda lafazin al-fatwa warada hadha al-ismu awrada hadha al-isma ibn abdul hadi malam ibn abdul hadi a cikin littafin al-uqud ad-durriya shafi na 68 shi ya kawo sunan littafin da ya kira shi da suna al-fatwa al-hamawiyatul kubra na'am 67 na'am wa mar'i ibn yusuf da kuma malam mar'i ibn yusuf a cikin al-kawakib ad-durriya kenan shafi na 202 da kuma shafi na 112 shi ma ya ambaci sunan littafin da suna al-hamawiyyatul kubra wa wudi'a hadha al-unwan ala ba'd an-nusakh al-khatiyya kuma an sanya ainihin wannan unwan akan wasu littafai wasu kofin littafin daga cikin rubuce-rubucen hannu waɗanda malam Hamad Tuwaidiri ya same su yace a ƙasa wudi'a hadha al-unwan ala nusqataini khatiyataini musawwarataini an jami'atil malik sa'ud akwai shi haka a rubuce a jikin wasu copies guda biyu na photocopy da aka yi daga maktaba ta jami'ar malik sa'ud ta ainihin ƙasar riyad kenan a lamba ta 4122 da lamba ta 3946 wa wudi'a aidan ala ihdan nusakhi al-musawwara hakanan kuma yake rubuce akan ɗaya daga cikin copies wanda aka yi photocopy daga ainihin min al-maktabati as-saudiyya a lamba ta 676 stroke lamba ta 80 ainihin wato 6 din har ila yau
ina fata mun gane wannan. Sannan sai yace khamisan suna na biyar daga cikin sunayen da aka kira wannan tafi da shi akwai al-hamawiyya, lafazin hamawiyya kawai, zakarahu ibn kathir. Wannan kuma ibn kathir ya ambata a cikin al-bidayatu wan nihaya cikin ainihin wato juz'i na 14 shafi na 4. Sai kuma sadisan suna na 6 al-masailul hamawiyya. Al-masailul hamawiyya waye ya ambaci wannan? Zakarahu al-bazzar, al-hafiz al-bazzar ya ambaci wannan a cikin al-alamul aliyya a cikin shafi na 27. Sabi'an suna na 7 da aka kira wannan tafi da shi akwai al-qa'idatul hamawiyya wudi'a ala ihdan nusakhi al-khattiyya. Wannan suna shi kuma ya zo ne a jikin wata daga cikin nusakh copies wanda suke na rubutun hannu wanda yake a ina wudi'a ala ihdan nusakhi az-zahiriyya a cikin nusakh na maktabar zahiriyya a lamba na 328. Sai kuma saminan suna na 8 jawabul mas'alatil hamawiyya fil aqidatis salafiyya, amsa game da tambayar mutanen hama waɗanda suke neman bayani akan aqidat salaf. Hadha al-unwan jaa ala ihdai an-nusakh al-khattiyya, wannan suna ya zo ne a ainihin wato kan ɗaya daga cikin copies na rubutun hannu. Malam Agasa yace wudi'a hadha al-unwan ala an-nusakh al-musawwara min markaz al-Malik Faisal للبحوث والدراسات الإسلامية. wannan yana jikin daya daga cikin copies ne na cibiyar Sarki Faisal ta bincike game da ainihin ilmomi na addinin musulunci, wata center ce mai zaman kanta ta academic center na bincike, research center, alamba na ainihin wato 203 faun gaji suna na 8 kenan. Sai kuma tasian suna na 9 al-fatwa al-hamawiyyatul kubra, irin wanda yake rubuta a jikin nuskokin nan namu ko mala yace hadha al-ismu jaa unwanan li aglabin nusakhi al-matbu'a, wannan suna shine yazo a matsayin sunan mafi yawan bugun da aka sa a inji aka gurza su, mafi yawan littafan da aka sa a inji, mafi yawan bugun da aka littafan a inji a matsaba ai tsawon shekaru yana zuwa da al-fatwa al-hamawiyya al-kubra. Duk da in muka lura babu shi a ɗaya daga cikin masadir tarihiyya, hukum masadir wanda suka zo da magana shi kan shi malamin, amma sai zama wannan suna shi ya galabaci sauran sunayen ya baza gari. To kun ga anan zamu lura da irin hangen nesa na Malam Albani rahimahullah, duk kasa din da yayi ko a ina ne sai ya rubuta sunan kai, har spelling din yadda za a rubuta sunan sai ya fada da kanshi, inda za a sa Q ko S ko a sa WE duka sai ya fada, saboda ya zama ya an yi takaidi, an yi documentin wannan hakikar. Ga masu sai da kaset din nan, masu baka kasan lokaci har malai yake musu fada game da sukan sa Hausa irin tamu nan ta zagi-zagi a wajen rubutu, ba sa sa standard Hausa, ba sa saka Hausa daidaitacciya, har yace sai an canza wani. To wannan yana daga cikin abin da ya kamata malamai su dinga yi, bayan yadda yake yin wa'azozi kawai sai ya ce wa'azin gari kaza, kowa ya kira shi da sunan da ya ga dama, wani ya ce ja ya fado, ja ya dauka, wani ya ce kowane gauta ja ne, kowa ya same sunan da ya ga dama. Bayan tsawon lokaci za a wai gari a rasa meye sunan abu gaba ɗaya a rasa mai sunan shi. Ina fata mun gane wannan, yake mutane su ba da himma wato a wajen tantance sunaye din, kai har sunayen ƴaƴa da ake saka musu yana da kyau mutane su dinga tantance meye sunan ƴaƴan da suka saka ma sunan da suka sama yayin su, da wajen yaya ya kamata su yi spelling din sunayen, musamman irin waɗannan zamanan da spelling sai ya zama mutum matsala a harkar boko akan sunan ka, shin Muhammad ne mai MU ainihin wato HA WMAD ko Muhammadu, sai wani kawai a can ka je an sa admission ko appointment kawai yace ba kai bane, an taba cire wani daga mukamin shi a kasan nan akan sunan shi yazo da wani waje yazo da WS, wani yazo da babu S kai, ko William, wani waje Williams, aka rasa wanne ne sunan. Saboda dama abubuwa ne ana neman inda za a ainihin wato samu mafaka, dan haka Adamu ne sunan yaron ka kake so ya dinga fitowa, ko Adam Muhammad ne ko Muhammad da wani yanda kake so, da kuma irin spelling waɗanda suke na Turawa ne suna nuna wato kyama ga musulunci, a sa mutum suna sai ga ana spelling din shi Muhammad, Muhammad ko Ahmed, duk waɗannan wasu abubuwa ne na makirci da ake sadaɗo da su ba mu ma sani ba. To ya kamata tun wuri a koya ma yara, a kuma nace idan anti a makarantar boko ko malamin islamiya yayin spelling din sunan ba daidai ba a jikin report, ka je kai rahoto ka ce ba haka sunan dana yake ba, akai musu kofin ba sa tafi ke din shi cewa ga yadda sunan yake,
abubuwa ne da ya kamata a kiyaye saboda haƙaiƙi ne da nan gaba take da za a nemi su. Ina fata mun fahimci wannan, ba san abin da ya rinda zama nan gaba ba, a zo ana cige me ya asalin sunan shi, ko kuma ka ga wani wuri a yi amfani da suna biyu wani uku wani na ana sa mishi Muhammadu Mustafa Ishaq, can kuma kawai sai a sa Mustafa Ishaq, to duk waɗannan kai ne za ka gaba kuma bane. Amma irin zaman nan na boko wani abu ne, zai iya zama mai yaron matsala wata rana. Duk wannan kaga shine yaro abin da ya faru, har aka zo yanzu gashi littafi ɗaya da suna goma, to kaga dole malamin ya samu aikin yi a nan. Menene sunan littafin, wanne kuma zai zaba, kuma dole ya faɗi dalilin da yasa ya zabe shi. Ina fata mun gane wannan. Akwai wani yaro da na sani an samu suna Abdulkadir, amma a hankali hankali sai da sunan ya juya kuma Abdullahi, ana cewa Abdu Abdu Audu, har kawai shikenan aka zo aka yi nisa, ba a sani ba kawai da aka je makaranta, wanda ya kai shi makaranta ran da sashi a primary, kawai ya ce ina ganin Abdullahi, kawai aka same Abdullahi, shikenan ya koma haka, har yanzu sunan shikenan. Allah shi kyauta. To shikenan sai ya ce wa hadha mujmalu ma dhukira hawla unwan alkitab, wannan shine watan oke mun tsallake da yako al-aqidatu al-hamawiyyah al-kubra wa radha unwanan ala nusqati al-matbu'a dimna majmu'ati ar-rasail al-kubra, yazo a matsayin unwan da aka rubuta a cikin wato inda aka hada majmu'ati ar-rasail al-kubra, wannan da kenan wanda aka hada littafai Ibn Taymiyyah da yawa a wuri guda, aka buga su a wuri guda, to anan sai suka sa mata al-aqidatu al-hamawiyyah al-kubra. Malam yace hadha mujmalu ma dhukira hawla unwan al-kitab, kaji takaitaccen bayani dunkulalle game da abubuwan da aka ambata dangane da sunan littafin. Walaysa bainaha tabayunun wadihun, babu wani bambanci wanda yake nasarari da zai nuna cewa ba su da ainihin alakar ma'ana. Balil kullu mutaqarab, yace dukkanin su suna da kama da juna fil ma'ana, wajen ma'ana. Wal unwan allazi akhtaru, ni kuwa zan zabi unwan ne da zan zaba anan, inji malam wato Hamadu Tuwaidi, yace zan zabi unwan ne in same suna al-fatwal hamawiyatul kubra, shi na zaba shi na saka. Me yasa? Wa zalika li annahu yajma'u ma zakarahu shaykhul islam, domin shi wannan unwan din ya hada abubuwan da Ibn Taymiyyah ya ambata, وابن القيم ده ابن القيم وابن عبد الهادي ده ابن عبد الهادي ايضا ابن تيميه يا امبته شي ده الفتوى الحمويه يا امبته شي ده مسائل الحمويه يا امبته شي ده سنه اينهن واتو جواب الحمويه ده مكمنتن سو سو كوما تن سن امبته مسائل الحمويه الحمويه الكبرى فغا اكا حدا اكا تي الفتوى الحمويه الكبرى سي زما wannan kalmomi guda uku sun hado duka tattaruwan abubuwan da ake ganin malaman sun ambata. Fagalibun nusakhil matbu'ati, yace kuma sannan mafi yawan nuskokin da aka buga li hadhal kitabi, wannan littafi unwina laha, sun zo da wannan unwan din ne bi hadhal ism, da wannan suna. Fa ikhtiyaruhu yu'ti suratan wadiha lil qari, to zaben shi zai baiwa mai karatu wato sura hoto wanda yake ya fito sarari. Li alla yatabadara ila zihnihi anna hadhal kitaba li awwal marra yaran nura, dan kar a same suna hamawiya kadai ko masail al-hamawiyya, bayan ya shahara a gari da suna fatwal hamawiyatul kubra, kuma an buga shi ba su ɗaya ba su biyu ba, ya zama in ka ganshi haka sai ka dauka wanne daban ba wancan ba, sai ka samu khalat a cikin tunaninka ba. Shine yake nufi idafatan ila annahu mustawhan min asl al-kitab, kuma baya ga cewa wannan suna an hararo shi ne daga yadda littafin yake bisa asali. Amma ma'ana al-unwan, yace amma ma'ana ainihin wato wannan ainihin suna na fatwal hamawiyatul kubra, fa itlaqu musammal fatwa alaiha, sanya kalmar fatwa akan wannan ainihin littafi ya faru ne li anna aslal kitabi jawabun, domin asalin littafin amsa ne listifta'in warada ala shaykhi, ga wata ainihin istifta tambaya, istifta shine tambaya, al fatwa amsa tambaya. To an yi Ibn Taymiyyah istifta, neman amsa, sai ba da amsa, don haka littafin mantiƙiyan ya cancanci a kira shi da suna fatwa, domin amsa ce ta tambaya. Ina fata mun gane wannan. Wa wasfuha bil hamawiyya, siffanta ainihin wato littafin da suna fatawa yar garin Hama, li anna su'ala warada min Hama, saboda tambayar ta zo ne daga gamarin hama kama sayaki kamar da zizo kamar da muka sha ambata mala albani ya sha ambata kusan a dukkanin kasusuwan da yana wannan karatu Allah ya ji kanshi da gafara shine garin hama gari ne a kasar Suriya kasar ainihin Sham har yanzu yana cikin kasar Suriya wannan gari tsohon gari ne tun zamanin ainihin kafin musulunci yake Ibn Qais ya ambaci sunan garin a waƙar shi daga cewa nake tabbatar da cewa garin akwai shi tun wancan zamanin da yake fada a waƙar da yayi lokacin da ya tafi neman ƙarin sojoji yake cewa taqatta'a asbabul lubanati wal hawa ashi ya tajawazna hamata wa shizara yana ba da labarin sun tafi shi da wannan abokin shi da yake cewa mai sunan shi Amr ibn Kumayata Abdal kenan Abdai Amin wanda yake cewa baka sahibi lamma ra'ad darba dunahu wa aykana anna lahiqani bi qaisara fa qultu lahu la tubki aynaika inna ma nuhawilu mulkan aw namutu fa urara to kafin nan ne yake cewa lokacin da suka wuce garuruwan su suka yi nisa suka bar garuruwa da alƙaryun su na larabawa sun kama hanyar zuwa kasar Rum domin neman taimakon sojoji daga sarakunan Romawa dan su sai kyan uwan su larabawa shine yake cewa taqatta asbabul lubanati wal hawa gaba daya hanyoyin sadarwa da kauna duk sun yanke tsakaninmu da masoyanmu ashi ya tajawazna humata yammacin da ko safiyar da ko muka wuce garin hama wa shizara da garin shirara yake cewa ya ci gaba da waka dogo waka ce a takeice dai wannan shine shahid din cewa ga ambaton garin yazo tun a wancan lokaci garin musulunci ya je garin aka ce a shekara ta ainihin 72 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lokacin da babban komanda ainihin Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya je ya ainihin wato bude kasar Hims da kasar Hims zuwa garin Hama a lokacin tafiyar wuni guda ne sai ya bar Ubaida ta dan Samit ya tare mishi wannan gari ya zama shine amir a garin Hims shi kuma ya wuce Hama din yana zuwa mutanen garin suka fito akai sulhu da su cewa su ba su san yaki sun mika wuya wanda ya ga dama ya shiga musulunci wanda bai ga dama ba zai biya ainihin wato abinda ya kama na jizya ko to lokacin musulunci ya je garin tun daga lokacin garin ya zama garin musulunci wani abin sha'awa shine garin ya shahara da malamai ya shahara da ki abin nan noma da aka ce suna yi tun lokacin noman rani tun a lokacin suna da koguna da suka shahara da su malamin da ya shahara game da bada labarin garuruwa a tarihin musulunci shi ma dan garin ne shine Yaqutul Hamawi wani riyi ko Allah kaga da kanshi sai ba mu labarin garin su kenan ko ga littafin nan anan nan kasa ga wanda suke so su ga tarihin cikakken tarihin garin Hama ana rubuta sunan garin Hamatu kamar da ake rubuta sunan Hama Sirka Sirka uwar mata kenan ko mahaifiyar matarka ita ce Hama ko ko mahaifiyar mijinki ita ma akan ce mata Hamatu ga yanan ko kuma ƴan uwa da annabi ya ce alhamu huwal maut to jam'in sai a ce Humat to haka ake wuce sunan garin Ha'un Mimun sai Aliful Maddi sai kuma Ta'un Marbuta an karanta shi Hama haka da Ja da turanci sai rubuta shi da H-A-M da kuma Madda akan A din bayan M da kuma H Hama haka suke rubuta sunan garin garin aka ce ainihin wato shahararren gari ne tun a wancan lokacin yanzu ya daga cikin garuruwan da wannan yaki na kasar ainihin Siriya ya daidaita shi muna fata Allah ya kawo musu dauki kamar yadda muke fata Allah ya kawo mana dauki a nan kasashenmu na ainihin arewacin Najeriya wancan malami mai suna Yaqutul Hamawi banda shi akwai malaman da suka shahara a garin irin su Ibn Hujjatullah al-Hamawi da makamantansu Yaqutul Hamawi babban malami ne ba na hadisi ba jama'a malamin tarihi asalin tarihin shi ne bararren bawa ne da aka bawa ne yana yaro aka kamo shi idan ake kawo mutane suna kananan su a gudu da su aka taho da shi kasashen larabawa wannan kasashe na ainihin Hama sai aka wuce da shi aka sai da shi a Baghdad akwai wani babban attajiri a lokacin sunan shi Askar Ibn Ibrahim Al-Hamawi babban attajiri ne irin alhazan birnin da ba su iya ko buhun ba a karatu amma akwai arziki sai ƴan kasuwan bayi suka ce mishi ga wani yaro nan mai hazaka zai taimake ka a kasuwancinka sai ya siye shi da ya siye shi sai ya ba malamai suka koya mishi rubutu da yadda ake rubuta receipt da yadda ake rubuta memo yadda ake preparing bills yadda ake raising abubuwa irin waɗannan na ƴan kasuwa shi shikenan sai suna ta yawo gari gari duk inda suka je shi yake mai rubutu shi da kudi shi ko wannan da karatu rubuce rubucen shi da haka sun yawo kusan ko ina a duniya a lokacin shekara da shekaru kuma sai suka zo suka samu matsala da ubangidan nashi har ya kore shi daga wannan sana'a ta kasuwanci sai kuma ya zauna yana aikin abin nan kofar rubutu duk wanda yake da littafin da yake so a kofe mai to sai a kawo mishi ya da kyan rubutu da sauran rubutu haka yayi akan wannan sana'a ta tarihin shi a cikin littafin wafiyatul a'yan na ainihin ibnu khallika dai ya bada wannan labarin to a garin wannan karanta-karantan ne yayi karatun da yayi mai yawa din nan a garin yawon duniyan can kuma ya ga garuruwa da haka kullun ana kamar tafe yana kofewa ana biyan shi tunda ya da hazaka garin haka yana ta ganin abubuwa iri-iri da kashe shi ne da tafai akwai mujamul buldan mujalladi 5 akwai mujamul udaba shi ma mujalladi 5 akwai mujamul shu'ara shi ma mujalladi wajen 6 akwai littafai da dama da yayi na tarihohi da sauransu yaqutul hamawi kenan ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 626 insha Allah kwatankwacin shekaru 700 kenan da 19 babban malami ne Allah ya ji kanshi da rahama da gaskiya littafin shi to a cikin wannan littafi na mujamul buldan yayi tarihin garin nasu ya faɗi abubuwan da garin ya shahara da shi da sauransu kamar yadda yake yi game da garuruwa musulunci yana da irin waɗannan littafai da dama game da ilmomi iri-iri jama'a saboda musulmai sun yi sakaci ne har aka wayi gari suna ganin ma waɗannan abubuwan ba ma nasu bane hatta tanakkarat indahum basu ma san su ba gaba daya har ma ana ganin kawai gaba daya turawa ne saboda musulmai sun bari ne sun kwanta kawai suna jira sun zama cimazaune sun zama consumers mustahilikun kawai suna jiran abubuwan da wasu al'ummai za su kawo na ilimi na kayan ci na kayan more rayuwa sutura ababen hawa wato na'urori da komai kawai jira yake duk duniyar musulunci da kawai jira take yi mai Japan za ta kera mai America za ta ce mai Ingila za su goyi baya mai masana daga kasashen Faransa da kasashen China za su fada wani magani ne za a yi sabo daga India wani technology ne na wato mu'alajan cututtuka za a gano shi a wata jami'a ko ta cibiyar bincike a America abin da kawai ke da mutane kenan sai kawai a fara ihtifal a fara celebrating dan abu mu ba mutane me za mu kira mun zama kawai mustahilikun bad kawai bloody consumers wannan siffa ce wadda ba irin ta musulman farko ba sam musulman farko su ne a kan gaba wajen wato taimakon duniya game da abubuwa na ci gaba da wayewa kai da ilimi da kasuwanci da tsaro da komai Allah shi kyauta da ka zaga malaman da kusan komai suna da rubutu a kan shi amma malaman yanzu fa sai a hankali to a takaice wannan shine garin Hama na kasar Suriya ba tarihin garin muke ba balantana a ce a dauko littafin ayi magana magana ce kawai alhadisu zu sujun ne kawai yazo da wannan zance amma littafin yana nan anan nan gashi haka nan baya kadan littafin ainihin mujamul buldan da wasu littafai waɗanda suke ainihin wato akwai tsire-tsiren waɗannan waɗanda suke ɗaliban ilimi ya kamata su karanta su ga abin da ya faru a takeice yace li'anna su'ala warada min Hama saboda tambayan ta zo ne daga garin Hama kama sayati idahu zalika kamar yadda bayanin haka zai zo nan gaba washtiqaqu unwanil kitabi min asma'i ba'dil mudani kaseerun zaqulu sunan littafai daga jikin sunan garuruwa akwai irin shi da yawa haka wallati ghaliban ma yakunu alkitabu jawaban li ahli hadhihi almadina so da dama ya zama cewa littafin amsa ne ga mutanen wannan gari aw li ahli almuntasibina laha ko ga daya daga cikin masu dangantuwa zuwa ga garin mithlu zalika tadmuriya kamar littafin tadmuriya wanda shi kuma amsa ne ga fatawa daga garin Tadmur shi ma na kasar Suriya da garin littafin alwasitiyya wanda amsa ne ainihin wato ga mutanen garin Wasit na kasar Iraki wal madaniya ko kuma madaniya zuwa ga garin Madina haka dai zaka ga mutane suna sawa littafin wannan suna fatawal iraqiyya fatawal misriya ko aljawabi ila ahli kaza da makamantan su wannan yana daga cikin abinda malamai ya zama al'ada su suna yi akwai waɗanda kuma littafan da suka rubuta sai su sa musu sunan garin da suka rubuta sai ce kaza kaza na gari kaza saboda san da ya rubuta littafin yana wannan garin duk suna irin wannan ma'ana dai danganta littafai zuwa ga wasu garuruwa abu ne sananne. Wa amma wasfuha bil kubra, sai mata da aka yi suna na al kubra, wanda yana ishari kamar akwai sugura. Sugura kubra shine tamatan kabir, sugura tamatan sagir, ko kubra tamatan akbar, sorry, kubra tamatan akbar, sugura tamatan asgar. To irin wannan da aka ce mata kubra tamfatamizan laha anis sugura, ana bambance ta daga mafi karama karama ce ala fardi wujudiha kama ta yati, bisa yuwar cewa hala akwai fatuwa sugura, yuwa ne, ana azumin ne hakan yana iya yuwa, ba dole ne ya zama fi waqi'il amr akwai wata fatuwal hamawiyatu sugura ba, amma saboda akwai wata ishara da wasu malaman tarihi suka yi wanda ke nuna kamar ta yiwu akwai haka, to tana iya yiwuwa a sa haka din, kuma ko babu ya halasta. Na iya tana a daidai wannan bigiran Malam Albani rahimahullahu yake cewa kamar Khadija da yake cewa al-kubra, ai ba saboda annabi na da wata Khadija al-sughra bane, za iya sa mata suna haka kubra ko sughra ba sai in akwai muqabilatu hawa, kamar inda kabir ba sai akwai saghir ba, kamar yadda an sa mutum suna Hasan ba sai akwai wani kabihun ba, kamar yadda an sa mutum suna ainihin wato Muhsin ba sai akwai Musiun ba, ba dole ne zama suna ya da wani muqabilin shi ba, mun gani, zai sa mutum siffar kawai yadda ake santa ta zama haka. To haka zai ce fatwal hamayatul kubra koda babu, amma akwai iftirat, akwai yuwa, saboda an samu wasu malamai daga cikin malaman tarihi da suka bayyana cewa farko Ibn Taymiyyah ya rubuta amsar ne a takaice, daga baya ta yada cikin mutane sai ya dauko ta ya dawara ta, wannan an ambata haka, amma babu a cikin tarihi inda aka same ta aikata cewa ga ta. Ibn Taymiyyah yana yin irin wannan bisa al'adar shi, kamar yadda muka ba da labari cewa waccan amsa da ya baiwa malaman kasar Misra waɗanda suka ce idan yana so a sake shi littafin tisiniya, ko idan yana so a sake shi daga gidan yayi, to ya dawo daga maganar shi cewa Allah yana magana, in ya faɗa kawai zan yi wannan magana sai a sake shi. Aka turo wasu jami'ai ko wakilan wannan majalisa ta malamai, suka same shi a gidan yayi, suka mishi wannan magana, da suka mishi magana sai ya ce to ina zuwa, sai dauki alƙalami nan da nan sai ya rubuta amsoshi guda 90, yace to akai musu, idan sun iya bada amsa waɗannan maganganun to zai faɗi wannan magana. To bayan ya rubuta amsoshin sai ya ga akwai buƙatar ya exploring, ya elaborating, yayi bayani dalla-dalla game da amsoshin, shine ya yi bayani dalla-dalla a cikin wannan littafi na At-Tis'iniyya mujalladi, haka kowace amsa ya dauke ta ya faɗi dalilanta da hujjojinta da mai da martani akan masu sukata guda 90, fuska 90 da yake raddi ma wanda yake cewa Allah baya magana, ko wanda yake tawilin magana Allah ko makamanci haka. Ka ga ashe yana da irin wannan al'ada, yin magana a takaice da kuma daukan ta ya kwankwana ta ya dalla-dalla daga baya. To an ambaci wannan game da fatwal hamawiyya cewa ita ma haka yi mata. To wannan ambatan shine ma da yake nufi da cewa ala fardi wujudiha kama sayati, in ma zai yiwu a ce akwai ta din kamar yadda ainihin wato za a ji wannan a nan gaba. Wa huna su'alun yatrahu nafsu, mala yace anan akwai tambaya da ke kawo kanta, wadda take tambaya take bujurowa da kanta, ma wajhu wasfiha bil kubra wa hal hunaka hamwatun sughra, haji magana, to me ya fuskan kiranta da suna fatuwa babba, shin akwai fatuwa ne ta hamawiya karama? Malan ainihin wato dai ainihin Hamad Tuwaijiri yace wa kad bahastu kaseeran, nayi bincike mai yawa, allani, asali kalmar la'allani ne, ana iya cire lamun din shine allani, ina ma dai la'alla aqifu ala shay'in min hadha, ina ma da zan samu wani abu irin haka, walam a'fur ala ijabatin wafiya, ban samu amsa cikakkiya ba mai gamsarwa, siwa ma ashara ilaihi ibn abdul hadi, in banda isharan da malam ibn abdul hadi yayi fil uqud ad-durriya, a cikin littafin shi na tarihi ibn timiya uqud ad-durriya, hina ma sarada muallifati sheikh al-islam, hina ma sarada muallifati sheikh al-islam, lokacin da ya kwararo littafin ibn timiya, zakara min hal hamawiyatu sughra, ya ambata daga ciki akwai hamawiyatu sughra wal hamawiyatu al-kubra, wa saqa matla al-hamawiyatu al-kubra, hayya kwararo farkon bayanin abinda ke rubuce a ita kubra din, وهي الكتاب الذي بين ايدينا ita wannan kubara ita ce wannan dake gaba gare mu amma sugura ita ko sugura falam yadhkur anha shay'a ibnu abdul hadi bai ambaci komai game da ita banban da sunan amma muhammad abdul razzaq hamza yace amma shi ko mallam abdul razzaq hamza muhammad abdul razzaq hamza ɗaya daga cikin masu tahqiqi na ainihin littafin a wannan zamani fayadhkuru fi muqaddimati at-tab'ati ar-rabi'a sanata 51 ba'da al-mi'ah الثالثة عشر للهجرة للكتاب الحموية أن شيخ الإسلام كتب هذا الجواب أولا وأن ما لم يأنبت مقدمة ديو بغو نهدو وأن داك بغا نحموية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبوئت لدي أكد حمسن دا للتافة حموية يأنبت أن شيخ الإسلام كتب هذا الجواب أولا ابن تيمية ياربوت وأن أمساني دفرقو فانتشر بين الناس sai amsa ta yadu tsakanin mutane sun ma'adahu shekhu maratan saniya sai ibn timiya ya ƙara rubutawa karo na biyu wa zada fi ziyaratin ukhra yayi ƙara-ƙaran bayanai a cikin wannan nabiyin da idafati ba'di an-nuqul ya ƙara kuma wasu maganganu da ya ciro wasu ainihin quotations an ba'dil a'imma daga wasu malamai fasaratil hamawiyatu bi aidin nasi sughra wa kubra sai aka wayi gari a hannun mutane akwai hamawiya sughra akwai kubra amma dai sugurar ba a same ta ba wata kila ta bata ko na makamancin haka wallahu ala wa ila hadha ar-ra'ay zahaba qusayyu muhibbuddin al-khatib akwai malam qusayyu dan muhibbuddin al-khatib babban malamin musulunci a zamanin nan malam muhibbuddin al-khatib wanda malami ne dan gidan ilimi yayi tahqiqat da yawa akwai tahqiqin shahararren littafin ibrahim al-wazir na ainihin al-awasim wal-qawasim Allah ya ji kansu da gafara gaba daya to ya haifi da dan shi ma malami ne malam dan malam kenan jikan malam ko sunan shi Qusayyu Qusayyu dan gidan malam Muhibbuddin al-Khatib shi ma yayi ainihin wato dan suna da madaba al-matbaatu salafiyya sunan ta kenan a kasar kasar Misra inda ya zauna daga karshe shi malam Muhibbuddin al-Khatib asalin shi mutumin kasar Suriya ne ya rayu lokacin da Turawa suke zalunci na mulkin Malaka ya sha wahala kware a nan Turawa Ingila sun sha kama shi da sauransu haka to wannan malami shi Qusayyu din da yazo yin muqaddima a bugun da madaba'asa ta yi ma wannan littafi ta madaba'asa ta darus salafiyya a madaba'a salafiyya fi taqdimihi li tab'ati ar-rabi'a sanata 41 ba'da al-mi'ah ar-rabi'a shekara hijrana da 1401 lilkitab al-hamawiyya wallahu a'lam shi ma ya goyi bayan wannan ra'ayi a wannan waje Allah shi ya fi sanin daidai in ji malam Hamadu at-Tuwayjiri amma ma ya ta'allaqu bi nisbatil kitabi ila al-mu'allif dangane da danganta wannan littafi zuwa ga Ibn Taymiyyah fa falaysa hunaka adna shakkin fi nisbatihi ilayhi babu shakka ko mafi karancin shakka babu wanda ya taba kawo shakka game da cewa littafin nan fa bayan Ibn Taymiyyah bane babu wannan shakka ko mun karancin ta mimma yazidu al-amra yaqinan da gaskiya abin da ke kara mana yaqini game da cewa littafin nan na fatwal hamawiyyah al-kubra Ibn Taymiyyah ne yayi shi mayali abubuwa masu zuwa za su kara wannan magana armashi alifun na daya anna hadha alkitaba qad sarraha shaykhul islam bismihi wannan littafi Ibn Taymiyyah da kanshi ya ambaci sunan shi a wurare da dama wa ahala ilayhi fi badi muallafati al-ukhra kuma yayi ishara zuwa gare shi a wasu littafan shi daban-daban undur ala sabil misal al-fatawa a cikin fatawa a cikin mujalladi na 3 shafi 180 da shafi na 206 da shafi na 227 da kuma al-fatawal kubra mujalladi na 5 shafi na 21 da shafi na 7 da kuma naqdu ta'sis a cikin ainihin juz'i na 8 shafi na 537 kaga wajen wurare akalla wurare ainihin wato 6 inda shi Ibn Taymiyyah da kanshi ya ambata littafin a matsayin rubutun shi sannan ba'ul wuri na biyu abu na biyu da ke kara wannan magana armashi shine tasrihu ba'da talamidati ash-shaykh bi nisbatihi ilayhi wasu daga cikin dalibai Ibn Taymiyyah sun fada karara cewa littafin nashi wa naqluhum minhu fi kutubihim kuma sun kwafo maganganun sun yi quoting din littafin a cikin littafan su wa min ha'ula'i daga cikin daliban Ibn Taymiyyah da suka ambaci wannan akwai Ibn Abdul Hadi Ibn al-Qayyim Ibn Abdul Hadi da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sun ambaci wannan littafi kuma sun kwafo maganganu a cikin sa ma'al ilma annahuma min akhassi talamidati shaykh yarda cewa suna daga cikin daliban shi na musamman daliban shi na jiki-jiki daliban shi wanda suka gaji ayyukan shi na karantawa
da ilimin sa. Amma ibn Abdul Hadi dangane da ibn Abdul Hadi faqad zakarahu fi kitabihi al-Uqud ad-Durriyya, ya ambaci littafin a cikin littafin sa mai suna al-Uqud ad-Durriyya indama sarada muallafat al-Sheikh, san da yake kwararo ta Ibn Taymiyyah, thumma awrada juz'an min al-kitab, sannan ya kawo wani bangare na littafin. Faqala, sai yace inji ibn Abdul Hadi, walahu, kuma yana da ya'ani Sheikh al-Islam, ya nufin Sheikh al-Islam yana da al-fatwa al-hamawiyya al-kubra wal-hamawiyya al-sughra. Fa amma al-kubra, sai ya ambata yace kaga dai ita kubra, sai ya dugu mana ya yanko magana kenan, yayi nuna alaman zarce, ya yanke magana ila an kala, har zuwa inda yake cewa wa qala fi muqaddimatiha, Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin muqaddimar fatawar Hamawiyyar Kubra, wa hiya azimatun jiddan, yace wannan fatawa ce babba, mas'ala ce babba. Fa qauluna fiha ma qalahu Allah wa rasuluhu was sabiquna al awwaluna, amsar mu game da mas'alar da ta shafi siffofin Allah na khabariya, waɗanda Allah ya ambata da waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisan shi ingantattu. Ibn Taymiyyah yace amsar mu shine irin amsar da Allah ya faɗa, irin amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da irin maganganun magabata na kirki na ƙwarai na farko. Amma Ibn al-Qayyim, shi ko Ibn al-Qayyim, faqad naqala minhu fi awwal kitabihi as-sawa'iq al-mursala, a cikin farkon littafin Ibn al-Qayyim, sharh littafin shi mai suna as-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyyah wal-mu'attala, wato kwaran kwatsotsi waɗanda aka aiko su akan jahamawa masu bata sifofin Allah, da ainihin al-mu'attila, sauran masu ta'til, shine yarfe sifofin Allah, ya musu ainihin wato wa abama ba mai na kwaran kwatsai hujjoji da raddoji, littafi ne babba gashi nan ana. Wana sawahu ila shekhihi Ibn Taymiyyah, ya kofo maganganu daga cikin littafin ainihin wato a fatwa al-hamawiyya, kuma ya danganta su zuwa ga littafin malamin shi Ibn Taymiyyah, yace littafin na Ibn Taymiyyah ne. Lamba ta farko waccan ta ainihin ƙududdiriya, yace ka duba shafi na 67 da kuma zuwa na 95, sannan sayyiqul mursala kuma ka duba juz'i na 1 shafi na 162 zuwa 170. Wallahu a'lam. Da jimun abu na uku daga cikin abubuwan da ke karawa wannan tabbatar da danganta littafin nan ga Ibn Taymiyyah armashi, shine laqad hasala bi sababi hadhal fatwa al-hamawiyya rudud fi'lin qawiyya, an samu wato sakamakon wannan ainihin fatawa ta hamawiyya, an samu rudud fi'lin qawiyya, wato radd fi'l shine reaction, me kenan da Hausa, martani go, an samu martani, an samu rudani na martani mai karfi sosai, an motsa zukatan yan maza daga cikin malaman bid'a da asha'ira da wanda ba su yarda a ce Allah yana sama ba, sun ji a jika game da fatawa, kuma sun dau mataki a aikace na magana da suka da kai sara da hada baki da gwamnati da sharri da sanya a daure shi da duk abin da suka za su iya, shine ma'anar rubutu sa'ilin qawiyya wasadan wasa da kuma ja'in jami fadi, an kai an kawo, wanda hakan yasa kowa ya ji labarin mas'alar a cikin duniya gaba daya, a lokacin duk duniya ilimi ta ji labarin mas'ala. Fa galibu man tardama li shaykhi yushiru ila zalika, galibin wanda ya ainihin yiwa Ibn Taymiyyah, ya rubuta tarihin Ibn Taymiyyah, sai kaga yayi ishara zuwa ga wannan rigima a matsayin ɗaya daga cikin turning points, ɗaya daga cikin ainihin wato nuqtatu tahawul, abubuwan da suke sun jirkita al'amura, abubuwa masu muhimmanci a tarihin shi. In ana tarihin malamai, dole ambaci abubuwa masu muhimmanci da suka faru a tarihin su, ko dole a cike ambaci littafan su abubuwan da suka faru, rigingimin da suka faru, koyar da su, koyarwar da suka yi, fatawoyin su, ra'ayoyin su da sauransu. To a ciki kuma sai a ambaci abubuwan da suka zama rigingimu tsakankanin su da malamai na zamanin su, idan akwai rigingimu. Wannan zai sa irin wannan matsalar dole za a ji labarin ta akwai, na ta yadda kowa ba zai iya karyatawa. Yanzu zai wuya idan aka zo ana tarihin Malam Albani na mu rahimahullahu, dole ai magana akan matsalar sallar Juma'a da hantsi, domin wannan matsala shine wanda ya zo da ita ta zama abin ta zama a cikin al'umma, ko shine ya karantar da matsalar, shi ya kawo hadisan,
shi ya fara aiki ta aikace kungiyoyi da sarakuna da masu fada aji wanda suke ganin su ne stakeholders na addinin musulunci suka ce ba su yadda ba akai ta rigima akai ta rigima kaga zai wuya duk wanda zai to tarihin Malam Albani ya bai fadi wannan ba ko to bayan lokaci mai tsawo duk zanda za a yi magana akan masail na addini a Najeriya misali waɗanda ana so a identify su waye malaman da aka fara jin su a bakin su to ba wanda zai iya kwacewa Albani wannan mankaba saboda za a ce ai an yi rigima ma akai san da ya kawo magana ba a taba ji ba ko yadda ka san dai sauran masail ire-iren waɗannan ina jin wani ta da gaske wanda ta asarar dijja har yayi kasa din ana wata ga wata akan ta da ire-iren suna nan da yawa irin wannan masail din waɗanda ainihin Malam Albani muna fata Allah ya bashi ladan raya waɗannan sunoni waɗanda ya raya su a ainihin ƙasar nan ta Najeriya waɗanda sun kasance nasiyan mansiya amanta su ko kuma wasu ma lam yusma' biha min qablu irin tafsir israha san ba a taba jin labarin ta a matsayin ana yin ta aikata ba a Najeriya tunda ake addinin musulunci a ƙasar Najeriya ba a taba jin tarihin wasu al'umma ko wani masallaci ko wani generation ko wata kungiya wanda suka ce bari su kwatanta sallah irin ta annabi ba taba jin labarin wannan a Najeriya ba sai da aka fara a ainihin karkashin da'awar salafiya da Malam Albani yake jagoranci Allah ya ji kanshi har malaman sunna waɗanda salafawa ne su ma shekarun baya can wajen shekara 15 da suka zo garuruwan nan suka zo wa'azi daga wasu garuruwa ana cikin sallah ana raka'a ta farko kawai sai suka miƙe kamar ɗan dariƙa sai kowa kawai a gare sai suka dawo suka zauna bayan an gama sallah wani a cikin sai taliki ya ce wallahi kun ba mu sha'awa wannan katin mun san shi amma ba yake da shi mu a garin mu da kanshi wannan yayi tirafin amma mu nan saboda mala ya daura mutane akan manufar cewa duk abin da aka karanta a ilmance to ya yake da shi zaka ga ko halas ne ba a wasa sai ya yake da shi za anan ne kada muke da masu fawar doki a garin nan dade tsananin shi halas ne amma akwai masu fawar shi ina fata mun fahimci wannan wannan yana daga cikin wato ainihin manaqib waɗanda Allah madaukin sarki yayi Malam Albani falaladusu rahimahullahu kuma na fata Allah ya bashi ladan raya da yake ba mutumin da ya raya wata sunna bayan an manta da ita ko wannan innal hamdulillah din tun mutane suna gaba suna kyama har suka zo duk suka bi suka dai gane dai ba tashi bace ta annabi ce ai kuma dukan su suna kuruwa suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai kowa ya kura yana bi Allah ya sa mu dace to irin wannan shine idan wani abu ya faru wanda a tarihin wani malami ya zama wata dijja ce ta faru game da shi to dole ne za a yi ta jin labarin abin a tarihin shi kamar Ibn al-Qayyim game da mas'ala ta saki uku ko kamar Ahmad ibn Hanbal game da mas'ala ta khalqul Qur'an suna nan ire-iren haka zaka ji su a cikin tarihin malamai to irin wannan mas'alar komai dadewa ba a mantawa da ita an zo tarihin shi dole za a tuno ta kamar Abubakar Gumi game da mas'alar raya sunna da yayi a lokacin da babu wanda ke sa a raya sunna da goyen bayan da ya baiwa matasa da suka fara wa'azin izala a lokacin Samali da Allah ya ji kansu a lokacin da diddatawa malamai suka kyamace su shi kada ya fito ya ainihin goyi bayan su yake damuwa da suka da cin zarafin da malamai a lokacin daga cikin yan dariku da masoya zuciya suka yi ta bai kaga babu yadda za a tare ba ku gumba ba ci wannan ba ba a mutu rigingimin da suka bar tsakanin shi da wannan malamai wanda sa'o'in shi ne a koyan karatu sa'o'in shi ne a ilimi abokan hulɗa shi ne a jama'atul nasarar islam ko a wasu harkoki na addini amma da aka zo magana aqida sai suka yi wamtazu da yawma shi da su shi ya bi aqida gaskiya duk da yara ne a lokacin suka fito da ita su kuma suka ga kai su ba manya ne ba za su suka yi irin na mutanen makka ya za a ce wani dan kankanin yaro kawai ya zo ya ce kaza wani kawai soja daga wani tudun wani gari mai tuddai ba san shi a matsayin malami ba suka ki un a suka ce yaula undila hadal qur'an ala rajul min alqaryatayn azim kenan ko shi ya bu gaskiya sai Allah ya tabbatar da girman shi su kuma suka ki ban gaskiya sai aka ma daina jin labarin su wani malamin ba ce sai a ce dama malami ne ba amma san malami bane wallahi ko malamai ne amma shi sai Allah ya wanzar da sunan shi Allah ya bashi wannan gamdakatar din akan ayyukan da yi kuma Allah ya sa har yanzu kullun sai an ji muryar shi kuma kullun kaji ka karu sai kaji kamar yanzu yake maganganun to haka Allah yake baiwa malaman kirki wato gamdakatar ya musu ilhama na bin gaskiya dan girman su ya tabbata dan darajar da Allah ya yi nufin su samu ta tabbata Allah ya samu dace
mala yake cewa wannan littafi ya asara dijjatan fa galibu man tarjama li sheikh yushiru ila zalika wa qadim bara ahadul qudatil mu'asirina li sheikh lirradd alaiha fi mu'allafin saghir, yace akwai wani daga cikin ainihin alqalai wanda suka zamananci shi ibnu taymiya din wanda ya fito yayi fito na fito yayi malitafin raddi, to raddin da yayi dalili ne akan cewa da wane yake, to wannan yayi litafi kenan. Kun gane ku jama'a, na ka samu wani ya maka raddi akan wata matsala, to shi ma ya tabbatar da kai maganar matsala kenan. Kamar yadda lokacin da Bella Yabo, malam Bella Yabo ya fito da matsala game da zakka din nan, irin malaman da suka dinga mishi raddi, to yanzu a tarihance sun tabbatar da cewa danganta wannan magana ga Bella Yabo kenan. To shine wannan abin da yake ishara, kaga yadda malaman taqiqi suke aikin su, ma'ana abokin gaban ka ma ko abokin husuma ka zai taimaki malami mai bincike game da kai wajen gano gaskiya. Shine yace wannan za a yi magana kan shi anan gaba wannan alƙali, wannan alƙali daga cikin alƙalin da suka yi zamanin da Ibn Taymiya yayi man tafin raddi a cikin raddin, kuma ya ambaci cewa ina yi wa wani ne raddi akan abu kaza da ya ambata. Gashi na kasa yace sayati alhadithu an zalika tafsilan fil fasl الثاني, za ai bayani dalla dalla a ainihin wato fasli na biyu na wannan hakiki min hadhihi darasa, a cikin wannan darasa da malaiki. To kun ji wannan ko? Sai yace dalun abu na ainihin wato gaba wanda yake nuna armashi game da tabbatar da cewa Ibn Taymiya sharhul tafsir wannan fatawal hamawiyya shine galibu man tarjama li sheikh fil qadim aw al hadith yadhkuru hadha al kitaba dimna muallafati, galibin wanda suke Ibn Taymiya rubutun tarihin shi a da can da kuma a yanzu suna ambaton littafin fatwal hamawiyya a matsayin daya daga cikin muhimman littafin Ibn Taymiya. Haun lam yushakkik ahadun qadiman wala hadithan fi nisbati hadha alkitabi ila sheikh alislami wa lam yusab ila ghairi, ba a taba samun wani malami wanda yayi kawo shakka game da danganta littafin nan zuwa ga Ibn Taymiya ba, ko kuma yayi kuskuren danganta shi ga wani ba Ibn Taymiya ba, ma'ana da littafin babu kura game da danganta shi ga Ibn Taymiya. Komis al-Azharat wawun inna man yatasaffa safahat hadha alkitab la yashukku annahu min muallafat sheikh alislam, wanda diye bi shafukan littafin nan ya karanta shi ya duba su, matukar ya san waye Ibn Taymiya, ya san kuma ya rubutun shi yake, to bai taba shakka game da cewa Ibn Taymiya rubuta littafin nan ba. So dai ga irin maganganun ne, irin uslubin ne, irin larabcin ne, irin aqidar ce, irin tafarkin, kamar yanzu kai da ka san Maryam Mala Albani rahimahullah, akwai inda zaka ji ta baka gane ta ba, duk inda ka ji ta ba sai ka ga hoton ba a jikin bidiyo zaka gane cewa wannan malam wani ne. Haka Abubakar Gumi, haka duk malamai masu ainihin wato abin nan, yanzu ka je gun ƴan musabaka da masu karatun Qur'ani waɗannan da suke ainihin wato sauraron kasusuwa sun san Maryam kowa daga cikin masu karatun nan na duniya, kai ko wata kila da an tsallake mun shawi husari baka san shi ba, sai kai suna faɗin suna mutane iri-iri, wasu suna rayuwa, wasu suna mace, ana cewa ai wannan wane ne, wannan wane ne, saboda suna da mutaba'a ta musamman akan waɗannan abubuwa. To kowane mutum akan haka yake, ko rubutun hannu ne na mutum, in ka san shi ka san shi. Ina fata mun gane wannan, dan haka duk inda ka karanta zaka ga ire-iren maganganun, duk inda ka karanta zaka ga ire-iren abubuwan, ko da kuwa ba a cikin littafin bane, wani ne ya quoting a wani waje, kamar kaga Albani ya quoting din shi a cikin Silsilat Sahiha, ko Shaukani a cikin littafin shi, ko kuma wani daga cikin malamai haka, zaka iya gane irin rubutun da irin uslubin in ka san shi. Wannan duk wanda yake hulɗa da littafai yake bincike a ilimi ya san irin wannan ɗabi'a din. Ina fata mun gane wannan. To shi ne sai malai yake cewa yatajalla hadha wadihan min haythul uslubi wal manhaj, kuma wannan zai fito maka karara wajen ainihin wato uslubin malamin da kuma manhajin shi, idan ka san uslubin shi da manhajin shi. Saniyan to ya gama mana mas'ala ta farko da yake zai magana akai ismul kitabi wa nisbatuhu lil muallif, mun ji sunan littafin da kuma tabbatar da danganta littafin zuwa ga ainihin malamin. Sai yace abu na biyu sababu ta'alifil kitabi wa tarikh zalika, dalilin da yasa aka rubuta littafin da kuma tarihin rubuta littafin. لقد كان سبب تأليف الكتاب سؤال ورد عليه من أهل حما يتشي دليل روت وانا لتافي شيني وتتنبايا ودت أينهم واتو زوى ابن تيمية سؤالا ورد عليه من أهل حما
tambaya ce wanda aka kawo Ibn Taymiyyah daga garin Hama na ƙasar Suriya kamar yadda muka yi bayani yas'alunahu fihi anil ayati wal ahadith al warida fi sifatillahi ta'ala ana tambaya Ibn Taymiyyah game da ayoyi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka zo game da bayani akan sifofin Allah fa ajabahum bi hadha aljawab alladhi bayna aydina sai ya ba su amsa da wannan amsa da take gaba gare mu kaga amfanin ya zama a cikin al'umma akwai malamai kenan rabbaniyun shi sa kullun bakin cikin da yake wa al'ummar musulmai a wannan zamunna shine karewar malamai da tafiyar su da kisan gilla da ake musu da kuma ainihin wato yakin laƙume da ake wasu daga cikin su amma da su masu shan ruwan jaluta su kwankwada shikenan ba su sake magana gaskiya duk wannan abu bakin ciki ne ga al'ummar musulmai domin duk zamanin da ya zama babu wani malami tsayayye da zai iya yin magana da al'umma za su kalla da ido daya da kwanciyar rai cewa wannan magana ce ta adalci ta ilimi kuma su bi babu shakka al'ummar musulmai suna cikin hadari a wannan zamanin wannan shine bakin cikin mu game da karewar malamai da kuma tabbacin da muke da cewa lallai duniyar nan ta kusa karewa domin hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da haka zan iya tuna wani misali a tarihin al-Imam Khatib al-Baghdadi kamar yanda ainihin wato Malam Zahabi ya kawo a cikin littafin Siru Alamin Nubala lokacin da Khatib al-Baghdadi yake raye Ibn Makula yana cewa tun daga kan Daru Qutni Baghdad ba ta sake haifar da wani malami irin Khatib ba tsakanin su kuma ku shekara wajen 80 kuma kamar haka domin ina jin Daru Qutni ya rasu shekara ta 385 ne insha Allah bayan hijira Khatibu kuma bai rasu ba sai shekara ta 461 abu ko dai da 3 ko da 5 na'am shekara 463 kaga daga shekara ta 385 zuwa shekara ta 463 kusan shekara na kusan shekara 81 abu tun daga kan wancan malamin da ya rasu sai da aka shekara 81 abu sannan malami na gaba ya rasu to kaddara ya fara malantaya da shekara 40 ma'ana an shekara kamar 40 kenan babu wani malami wanda yake jihibar sai dai ƴan kucuku ba mu ƴan tagaji ƴan bana na iya ƴan mahabba wa dabba ire-iren waɗanda muke da su yanzu galibi a inda muke to ya mutane suka kasance kina wannan zamanin za su kasance cikin dimuwa da haira to a daidai lokacin ne Khatib al-Baghdadi kusan Yahudawa tunda Allah ya tsine musu suka samu matsala do inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun da can Allah yana son su ya girmama su ya ba su annabi Musa ya tsayar da su daga fir'auna ya musu kaza ya musu kaza suka zama mutanen banza Allah ya watsi da su to da Allah ya watsi da su ya sa musu kaskanci har aka zo lokacin Khaybara Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah nasara akan su to ana nan ana raye a lokacin zamanin Khatib al-Baghdadi kamar yadda shi babu ya kawo sai kawai Yahudawa suka hadu suka yi wani mitin na sirri irin wanda suka saba sai aka samu wani ƙwararren mai rubutu sai ya rubuta wata takarda suka fito da suka ce wannan rubutun hannun Aliyu dan Abu Talib ne radiyallahu anhu kuma abin da ke ciki shine wai Annabi ya zaunar da shi ya sa shi ya rubuta bayani akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke jizya akan mutanen Khaybara dan haka gashi suna da shaida dan haka gwamnatin musulunci a lokacin ta daina a san jizyar su abin da ta fito takarda ke suka sa sunayen sahabban da suke shaidu akan lokacin da wannan waki a tafar aka yi ta yawo da takardar nan cikin malamai aka rasa wanda zai yi takardar nan raddi aka yi ta yawo da ita ba gari gari waye zai ba Yahudawa amsa game da gaskiya ko rashin gaskiya wannan takarda aka rasa irin daga gari matsalar ta folio aka rasa ma waye zai tinkarar ta ko matsaloli da dama da malamin Albani tinkara shi kadai yake tinkarar su matsalar ƴan Boko Haram in ban da shi da Malam Jafar babu malamin da ke fitowa ya magana kai kowa na tsoron jinin shi ko ran shi ko abincin shi to har aka tafi da wannan takarda garin Baghdad ana zuwa da aka baka zai Baghdadi da ya kalla kawai sai ya murmushe cewa wannan ai da gani wasan yara ne ashe ga matsala a ciki ana ganin ta amma duk idan malama akwai kwatsa ta jahilci yace sun ce a ciki akwai Sa'ad dan Mu'az daga cikin da suka shaida wannan takarda har dan Mu'az ya mutu shekara 2 kafin wannan lokacin kafin Khaybara ya mutu ne lokacin Banu Qurayza domin daga san da yazo yace Banu Qurayza a yayyanka su din nan ko bai maku guda bai mutu yace sun ce akwai mawai dan Abi Sufyan mawai bai mutunta ba sai Fatuhu Makka kawai sai mika musu takardar sai ci gaba da harkar shi kawai ma'ana ba wani abu bane a gun shi ba sai da yace bari in je ne bincike ba ko bari sai na natsuko sai na istihara ba saboda malami ne gogaggen malami kawai ya bada amsa shikenan aka takabbara yahudawa suka ci kunya da ba dan haka ba za su kwace wa musulunci da musulmai a lokacin dukiya mai yawa ta jizya da ya kamata su bayar su ki bayarwa wanda zai zama ya da effect economically akan musulmai kuma da za a gaji wannan ƙarya har yanzu na fata mun gane jama'a misalin ko to irin haka ake buƙatar malamai masana a cikin al'umma idan babu su fa to al'umma suna cikin dimuwa irin yadda muka samu kanmu a cikin waɗannan zamunna yanzu yanzu sai ka waiga gaba daya ka rasa wani malami ne wanda zaka tinkara game da bayani ko neman ƙarin haske ko wata fatawa ko kuma malamin da duk yayi magana sai ka ji mutane ba su natsu ba saboda suna da kaikayi game da ko dai sanin shi ko gaskiyar shi ko adalcin shi ko gogewar sa dole sai an samu rabar da mutane kaikayi wani za a ga duk da yana faɗa magana amma yana sa wasa da shirita a ciki wani kuma ko babu wasa da shirita karatun bai kai ya kawo ba wani kuma ko da karatun ya kai ya kawo to ana tunanin ya da san rai za a iya siye shi saboda an taba siyan shi din ya taba faɗan magana wata ke ba daidai ba wani kuma gabaki ɗaya ma sai a tarar ma mutane ba su mai recognizing din malantan shi ba shine kawai yake ta rigima da cewa shi malami ne a lungun angosu shine kawai na dakan shi malamai shi da ɗan matan islamiyyar su Allah ya sa mu dace naka gaskiya jama'a wannan shine bakin cikin mu game da rasuwar malam albani cewa lallai al'umman musulmai musamman ba wai a arewacin Najeriya kadai ko a kasashen da ake magana da Hausa ba a matakin duniya babu shakka an yi asarar wani malami wanda yana daidai lokacin da ake cin muriyarsa ne Allah ya dauke shi amma duk da haka muna kyautata to ga Allah cewa Allah madaukakin sarki tunda alƙawari ne cewa sai ya ce da addinin nan gaba to ba zai kyale addinin ya lalace ba kuma kullun nasarar shi tana zuwa ne ba ta inda mutane suke tsammani ba har musulman farko da suka samu nasara to ba ta inda suke tsammani ta zo musu ba tun daga kan yaƙokin da aka yi tun daga kan Badar har zuwa yaƙi na ƙarshe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace yaƙi na ƙarshe da gwamnatocin sahabbai suka yi kullun nasara tana zuwa musu ba ta inda suka shirya mata ba ba san da suke tsammanin ta ba to muna fata mu ma in dai mun dage akan wannan manhaji na Annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah ya so nasara za ta zo mana ba ta inda muke tsammani ba kuma muna fata duk nasara za ta zo ya zama malam albani Allah zai bashi ladan shi na shine wanda ya saka dan ba na wannan aiki a wannan tafiya ta mu to wannan me yasa na kawo wannan magana shine kasancewar a lokacin babu malamin da zai iya ba su wannan amsa gamsasshiya kamar Ibn Taymiyyah da aka kaga daga gari gari ake kawo mishi fatawa daga Tadmur daga Iraki daga ko ina ake tawowa neman fatawa a wurin shi game da mas'alolin aqida saboda garuruwan na mutane zankama suke da irin waɗannan yan bid'a kuma su ne shehunan su ne malaman dan bid'a ko shehi ko wani malami wanda yake maki gaskiya idan yazo yayi magana shine malami sauran malamai wanda basu kai shi malanta ba sai dai wata kida sun fi shi san gaskiya ko imani kawai su rasa da zasu yi da shi ko kuma babu malami ma su shi a rasa yadda za a yi da shi zaka dole sai an tafi neman wane ne malami irin sa wanda zai iya maimaita martani wane ne malamin zai maimaita shi da martani in ba a san wa dole haka za a kora sai dai a mai Allah isa an dai san cewa abin da ya faɗa ƙarya ne saboda an san masa zuciya ne shi amma a warware matsalar fa sai a kasa don haka suka rugo da gudu suka kawo Ibn Taymiyyah wannan fatawa wa amma tarihu zalika fatakadul masadiru tattafiqu annahu waqa'a fi awwal shahr rabi'il al-awwal li sanati 98 wa ba'd al 100 ko sanati 98 wal 106 shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 698 kamar da muka yi ta bayani a baya wannan tambaya ta zo mu Ibn Taymiyyah ne a wannan lokaci a lokacin ya kuli Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kuntu su'iltu min muddatin tawila bu'aida sanata 90 can nesa da shekara ta 690 ko ma'ana an wuce da 90 din an shiga da 90 an yi nisa an kusa shiga 700 kenan to kaga shine 98 din biddika anil ayati wal ahadisi al warida fi sifatillahi fi futya qadimat min hama yace game da ayoyin da hadisai ayoyi da hadisan da suke magana game da sifofin Allah wannan yazo a cikin wata fatawa ce da tazo daga garin Hama fa ahallatil masaila ala ghay aka ayini fa ahaltul masaila ala ghay sa'ila ala ghay na'am sai na ce wa mai tambayan je ka gunwa ne ya baka amsa na ce ku koma garinku malaman garinku su baku amsa alal misali fa zakara annahum yuriduna aljawaba minni suka ce a malan naka muke so amsa ka muke so na gamu da wani mutum jama'a a wasu tafiye tafiye da nayi lokacin mallam albani ya rayi rahimahullah mutumin kawai gamuwa muka yi da shi muna fira sai ya ji cewa ni mutumin zari ya tambaye na san albani nace na san shi mutumin PhD yake da shi Islamic studies malami ne masani sai ya ce alhamdulillah ya jani wallahi jama'a muka tafi gidan shi muka je ikrama ta shi muka gaisa ta zo da niqabinta da komai muka gaisa shi to ka ganta na ce daliba ta ce ni na karanta da ita tun daga har da Qur'ani har zuwa diploma a Islamic studies ce amma duk magana da na faɗa a musulunci ce wallahi ba ta yadda ba ita ce mai fatawa albani sai an kawo mata kasa da albani ta ji yana faɗa yana da yayya muka gaisa da ita har nace to shikenan ya kawo computer ina da kasusuwan albani da yawa a cikin hadisi na saka musu a shahid anan shine mijin ta fa malami ne kuma shine malamin ta ta yadda malantar shi amma ta san fatawa ita ta albani akwai mutane da yawa irin haka a garuruwa nesa duk wanda yake tafiye tafiye ya sani ko kake da ƴan uwa ko abokai ko ɗaliban ilimi a wasu garuruwa duk sanda matsala ta taso game da yau arafa yau kuma asabar ko yauwa yau kuma kaza irin waɗannan fatawoyi da suke zuwa lokaci bayan lokaci meye hukuncin musulunci game da Jaiz Bank da account ɗin shi menene hukuncin hukuncin musulunci game da mace za ta tafi aikin haji ta ce bari ta sha magani dan kar ta je haila ya zo mata lokacin aikin haji ta so ta dawafi kullun tiro wannan fatawoyin zaka ji kullun sai abu goma kawai daga Abuja daga Keppi daga Akwa Ibom daga Lagos daga koina ana cewa mallam Albani bai wata fatawa akai ba kullun haka mutane suke wannan tambayoyi mu kullum mutane suna mana wannan tambayoyi na san kuma da gama galibi ɗan uwa ana musu wannan tambayoyi me babu malamai ne a garuruwan akwai su suna ta mabatu a radio su ake ji a radio da gidajen TV amma duk mutane ba su da maganganun su ba wannan kawai baiwa ce ta Allah jama'a saboda Allah ya taimake shi ya tsara gaskiya game da duk abin da yake fada Allah ya taimake shi ya tsara kuma cewa duk abin da zai fada sai in ya tike a ilmanci haka ne koda kowaye zai jawo shi a duniyar nan baya kyamai ya fadi shi har mu da muke gona a gaban shi galibi zai fadi fatawa sai muga kai wannan fatawa ma da ba dai ba me yasa wannan zai fada haka amma saboda abin da ya tike kina ilmance sai Allah ya building mishi wannan charisma din a idan mutane idan mutane a ko ina koda sun ji fatawar wani to ba sa gazgata fatawar wani sai in ta albani ta mara mata baya Allah ya tsika mallam albani to irin waɗannan malaman jama'an suka ba duniya dole ne a bakin ciki ko mun falal da ake tana zasu tarawa zasu tara a can to dama ana sa ran duk sanda suka ba duniya insha Allah sai da wannan falalan amma inda so samu ne dai su ƙara zama kusa da mu su gaba da bamu ko sa Anas da suka rufa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban mu gama rufa kabarin ba hatta annana kunna kad ankarna anfusana har sai zama gaba ɗaya mun ban ma gane mu su waye ba mun canzawa kanmu ka ba mun zama mun rikice ai sun san cewa abin da ke wurin Allah ya kuwa Annabi amma ana da buƙatar shi a duniya kun gane jama'a wajen kwatancan ba yana cewa matsayin su ɗaya bane tsakanin Annabi da mallam Albani ba haka nake cewa amma yadda nake cewa mutanen da suka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam san da ya rasu sa bai kenan sun san da cewa abin da ke wurin Allah ya kina ya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ko muna sa rai cewa in Allah ya so abin da ke wurin Allah game da mallam Albani ya fi shi abin da ke duniya muna fata muna mai addu'a cewa ya zama yanzu can yafi mushi nan Allah ya sa haka Allah ya karba waɗannan ainihin fata namu da addu'o'i amma duk da haka a irin tunanin namu na yan adam muna jin cewa lalle ma da buƙatar shi kuma muna ganin gibin da ya bar mana a duniya to dole ne ku mai alhini game da wannan saboda haka abin yake a aikace a rayuwar mutane haka kuma abubuwan suke ci gaba da faruwa kuma ba za su fasa faruwa ba matuƙar dare da rana suna juyawa wannan shine abin da ya faru da Ibn Taymiyyah a lokacin duk wata fatawa kaji yace fa ahaltu sa'ila ala ghayri sai na ce mai tambayan to je ka gun mallam wane ma me yasa ba za ka je gun mallam wane dake garinku ba fa zakara annahum yuriduna aljawaba min ce ai din mutanen garin sun yi ittifaki cewa fatawa ta kawai ake so duk abin da na fada shi za su yadda shi saboda sun yadda da cewa malami ne mai san Allah malami ne mai san gaskiya malami ne mai ilimin da ya isa faɗi wannan maganganu fa katabtu aljawaba fi qa'adatin bayna adh-dhuhr wal 'asr sai na rubuta wannan amsa a wani dan zama da nayi qa'ada bayna adh-dhuhr wal 'asr ba wai ma cewa ana azhar ya fara aikin bai bari ba sai da kawo al'asar ba dan zama ne tsakanin wata gida da aka yi azhar ya gama tasbihi yayi ainihin wato addu'o'in da zai yi yayi sunnatu ma ba'da zuhri wata gida yace abin tsara na sanin ce to a kawo mun takarda da alƙalami ga ta ina ma zan fara nan da nan ya rubuta kafin lokacin al'asar yayi duka wannan zaman ba jama tsakanin azhar da al'asar idan ba baiwa Allah ya mutum ba yayi sai wannan shine aka tiya da sun rubutun da ka san aljanni ya kai mun jami'a ke da sun rubutu kamar aljanni kasan aljanu su ne saboda sun rubutu daga sanda Sulaiman ya rasu kafin azo janaiza sun rubuta mujalladi 100 na tsafi sun je sun cusa a kasan akwatunan shi saboda su mai sharri ana zuwa aka gani aka ce ai da tsafi ya mallaki mutane to haka ibn Taymiya yake da wannan sauran rubutun inda kasan aljani duk littafin shi da aka yake rubuta su ka duba ka ga sai da aka yi cassette awa 1 da rabi wajen guda 90 ana sharhin littafin kuma nukul din da ya kawo da maganganun da ya kawo daga malamai da quotation din da yi wannan malamin sai da yayi reference da sama da littafi 400 da wani abu littafi 516 littafin da ya reference da su shi mai ta hakikin inda zai ce magana kaza tana wuri kaza magana kaza ibn Taymiya ambata tana wuri kaza aya kaza sharhin da ya kawo wani kaza ma ya ambata sama da littafai 500 jawa kaddara sai da 500 na kai ka ma mallake su ne kana da su a labararin ka dole shigo sai an ce ai babban malami ne kaga littafai kawai a ce ka mallake su kuma nawa za ka kashe ka mallake su to amma shi zama kawai ya rubuta wannan tafin kamar da Bahaushe yake cewa da ka ba tare da yana dubawa ba tsakanin azhar da al'asar ba tare da ya bude da computer akan net yana googling yana copy and paste ba wannan duk karatu ne na masu ainihin wato nutsan rufe hanci da ake cewa kaga ba zai iya da dan ruwa ba wanda yake abin nan wanka a ruwa ta hanyar sai ya toshe hanci shi zai kama da irin waɗannan ƴan mai sunan su divers masu tafiya da oxygen din su ba zai daidai ba irin nisan tafiya da za su yi ko Allah shi kyauta da Ibn Taymiya yace sai na zauna tsakanin azhar da al'asar na ba su amsa kawai fatawa ce kamar da za ta tambaye ka algabar ta malam me hukuncin kaza kawai ka ce kaza saboda aya kaza kana ganin ba wani abu bane kawai wala ta khafu uqbaha kawai ka wuce wajen ka wuce magana shine fa irin wannan kama ashara ibn Abdul Hadi wa ibn al-Qayyim ila anna shaykh al-islam qad allafa hadhihi risalata fi jalsatin fi ma bayna adh-dhuhr wal 'asr kama salafa yace har ila ibn Abdul Hadi da ainihin wato ibn al-Qayyim duka su biyun sun yi ishara zuwa ga cewa Ibn Taymiya ya rubuta wannan littafi tsakanin azhar da al'asar fi jalsatin a wani zama tsakanin azhar da al'asar kama salafa kamar yanda ya gabata lamba ta 1 da ya sauke can yace ka karanta naqdut ta'sis a cikin mujalladi na 1 shafi na 4 wanzur ka karanta kuma al-qudud durriya shafi na 198 zuwa 201 da kuma al-bidayatu wan nihaya a cikin ainihin wato mujalladi na 14 shafi na 4 da adrarul kamina a cikin juz'i na 1 shafi na 155 da alkawakibud durriya a cikin shafi na 202 zuwa 112 lamba ta biyu mala yace ka karanta alquddud durriya a shafi na 67 da kuma asma'u muallafati sheikh al-islam ibn taymiya na ibn al-qayyim a cikin shafi na 20 duka waɗannan wurare sa dauke da bayani akan tabbatar da wannan qadiya ta cewa tambaya ce aka wa ibn taymiya daga garin hama ya bada amsa da kuma tabbatar da cewa ya rubuta littafin ne a zama tsakankanin azhar da al'asar Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi ladan wannan ayyuka alkhairi da yi zamu ainihin wato saurara kenan anan saboda lokaci ya kure muke cewa abubuwan da muka fada daidai ya Allah muna roƙonka Allah ka bamu ladan fadan su ladan aiki da abin da ke cikin su na alkhairi kurakuran da suka faru mana na karancin ilimi ko tuntuban harshe ko gazawa ko ainihin wato karancin fahimta ya Allah ka gafarta mana su Allah ka bamu dama ko malaman mu su gyara mana dan a tafi a gyara gaba daya muna addu'a ta musamman ga wannan bangare namu na arewacin Najeriya ya Allah waɗannan fitintunu da suke ainihin wato fuskantar mu na tashin hankali da rashin zaman lafiya da kashe-kashe da yunwa
da zalunci da yadda aka galabaice mu a harkokin siyasa da addini da tattali da rayuwa ya Allah ka dauka mu Allah ka fita da mu daga wannan kangi ya Allah ka kawo mana salama da aminci da koshi da wadata a kasashen mu ya Allah mutanen da suke nufin mu da sharri daga cikin kafirai da munafikai da mastayas daga cikin gida ko waje Allah ka mai musu da kaidin su gaba daya akan su Allah ka tsara mana tsarin mu na kasashen mu ya zama na addini ne wanda zai kawo mana ci gaba a rayuwar mu da addini a duniya da lahira muna addu'a ta musamman ga malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya gafarta mishi kamar yadda muke addu'a ta musamman ga dan shi Abdullahi da matar shi Umma Abdul Barri zamu ƙara ci wannan addu'a da ainihin malam Ali Alhaji Al-Tankifa wanda ya rasu makon da ya wuce babban alhaji wanda daga cikin mutanen da suka taimaki wannan da'awa tun farko sirikin malam ne baban shi ne mai bashi shawara ne mutumin shi ne ko da shi malam yana ambaton shi da alkhairi galibin mutane sun san shi sun san irin alherin da yi muna mishi addu'a ta musamman ya mutu Allah ya ji kanshi Allah ya sa cutar da yi ta shekara da shekara ta zama kafara ga zunuban shi Allah ya mai abin da ya bari na baya Allah ya ji kanshi da mu gaba da rahama Allah ya sa mu cika da imani ina faɗa wannan magana nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم